This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25, 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com ko sashinhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da ranar Litinin 11 ga watan Janairun shekara ta 2015. Ni ne Sarfilu Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labaran.
To wasu kayayyakin tallafi sun kusa isa wasu garuruwa dake kasar Syria. Kasar Iran ta baiwa Saudiya zaɓi yayin da bangarorin biyu ke ci gaba da takun saka tsakanin su. Hukumomi a kasar Jamus sun ce kusan dukkanin mutanen da ake zargi da kai hari kan wasu mata a ranar jajibiyar sabon shekara in kasashen waje ne.
Cikin shirin namu na yau, za ku ji wasu maharan Boko Haram sun sake kai hari cikin garin Madagali da ke arewacin jihar Adamawa a tarayyar Najeriya inda suka yi wa wasu yankan rago.
Wallahi mutanen nan suka shigo wajenmu nan da daddare da kafa suka kama yayyanka mutane da huko. Ya wallahi gida-gida suka yayyanka mutane kuma sun ji wa wasu ciwo.
Haka kuma za ku ji hukumar EFCC za ta ƙara gayyato wasu hamshaƙan 'yan Najeriya bisa binciken da ake na yin badaƙala da kuɗin makamai.
To yanzu alhaji misali idan da ce gwamnati za ta ce wannan kuɗi ku dawo da shi ba za a yi wani dogon magana ba za ku dawo da wannan kuɗin alhaji?
Bari mu je kotu.
Kamar ya alhaji?
Ba na zan ku da alhaji ni ma ɗan jarida.
Muna kuma da rahoto kan ra'ayoyin wasu 'yan jihar Bayelsa bayan da aka fitar da sakamakon zaben gwamnan jihar wanda Chief Saryaki Dixon ya lashe. Haka kuma muna ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Aliyu Harande. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin ƙasar Pakistan na karɓar bakuncin yunkurin farfaɗo da zaman sasanta rikicin ƙasar Afghanistan. Daga cikin masu halartar taron akwai wakilai daga ita kanta Afghanistan ɗin da ƙasar Sin ko kuma China sai ƙasar Amurka. Mai baiwa Firayim Minista Nawaz Sharif shawara kan harkokin ƙasashen waje Sartaz Aziz shine buɗe zaman taron a yau Litinin ɗin. A cewar Aziz, wannan zama yunkuri ne na maido da mayakan Taliban kan teburin sasantawa da kuma ɗaukan wasu matakai da za su kuɗaɗa musu yin watsi da amfani da faɗa wajen neman biyan buƙatunsu. Har-haren mayakan Taliban a Afghanistan a shekarun da suka gabata ya sa yankin da ƙasashen duniya cikin damuwa, inda ake fargabar nan gaba a rikicin zai ƙara ƙazancewa.
Hukumomi a ƙasar Jamus sun ce kusan dukkan mutanen da ake zargi da kai hari kan wasu mata ranar jajibirin sabo shekara 'yan ƙasashen waje ne. A yau Litinin ministan cikin gida daga jihar North Rhine-Westphalia Ref Jiga ya ce dangane da rahoton da 'yan sanda da shaidu suka bayar an samu tabbacin cewa waɗanda suka kai harin 'yan arewacin Afirka ne da kuma Larabawa. Ya ƙara da cewa mutane 19 ne ke da hannu yanzu haka, ciki har da wasu 'yan ƙasar Morocco da Algeria su 14. Sannan 10 daga cikinsu waɗanda suka je ƙasar neman mafaka a ƙasar ta Jamus, yayin da 9 daga cikinsu sun isa ƙasar ne a watan Satumbar bara. Yanzu haka ana ci gaba da zaman ɗarɗar a birnin Cologne, inda mata aƙalla 500 ke ƙorafin an kai musu hari. An dai zargi wasu mazaje da yawansu ya kai kusan 1,000 da kai hari akan matan tare da ƙoƙarin yi musu fyaɗe da kuma ƙwace musu kayayyakin hannunsu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin kayayyakin tallafi da suka hada da na abinci da magunguna da kuma barguna sun kusa isa garuruwa uku a ƙasar Syria, inda yakin basasan ƙasar ya jefa mutanen yakin wato yankin cikin halin matsanancin yunwa. Ana sa ran kayayyakin za su isa Madaya, wani gari da ke kusa da iyakar Lebanon, da kuma Fua da Kafraya da ke lardin Idlib kusa da iyakar Turkiya. Wannan dai wanda wato wannan ɗauki da ake shirin kaiwa na samun haɗin gwiwar ƙungiyar ba da agajin gaggawa ta Red Cross da Rashanta na Syria da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, bayan da hukumomin Syrian suka amince a bar kayayyakin su wuce. Rahotanni sun ce fararen hula a waɗannan yankuna sun shiga halin kakanikayi, yayin da faɗan da ake yi da 'yan tawaye da dakarun Bashar al-Assad ya shiga kusan shekara ta 5. Baya ga haka akwai sauran bangarori da ke cikin wannan fada waɗanda suke wato suke adawa da gwamnatin ta Syria. Yan tawayen Syria dai suke rike da garin na Madaya, lamarin da yasa dakarun ƙasar suka datse hanyar kaiwa ga garin wanda ke dauke da mutane 42,000.
Ministan harkokin wajen Iran Mohammed Javad Zarif ya ce ya zama dole ƙasar Saudiya ta zabi tsakanin marawa ayyukan ta'addanci baya da kuma zaman tuwa mai samar da zaman lafiya da daidaito a yankin gabas ta tsakiya. A wani bangaren bayyana ra'ayi na yan jaridar na jaridar New York Times, Zarif ya soki ƙasar ta Saudiya kan adawa da take yi na matsayin da ta cimma kan matsayin da aka cimma na shirin makamashin nukiliya Iran da sauran ƙasashen duniya. Zarif har ilawa ya soki dakarun da Saudiyan ke jagoranta a Yemen da harharen da ake kaiwa kan manufofin Iran da kuma turmutsin da ya halaka ɗaruruwan mutane a aikin hajin bara. A 'yan shekarun bayan nan ana samun takun saƙa tsakanin Iran da Saudiya, waɗanda manyan ƙasashe ne da ke yawan samun rashin jituwa kan rikicin Yemen da Siriya. A makon da ya gabata, Saudiya ta ayyana yanke hulɗar diflomasiyya da Iran bayan da aka kaiwa ofishin jakajantin ta hari a Tehran, jim kaɗan bayan da Saudiyan ta zartar da hukuncin kisa kan wani fitaccen malamin Shi'a.
A ƙarshe, kafofin yaɗa labaran ƙasar Rasha sun ce gwamnatin ƙasar na shirin rage kuɗaɗen da take kashewa a tashar ƙasa da ƙasa da ke kai jirage zuwa sararin samaniya ko kuma sama jannati, wato nan da shekaru goma masu zuwa. Jaridar Izvestiya da ake wallafawa a kullun ta rawaito cewa kasafin kuɗin da aka ware wa tashar daga wannan shekara zuwa shekara ta 2025 ya kai dala biliyan 3.3 ko kuma kusan dala miliyan 130 a kowace shekara. Hakan na nufin an samu ragin kashi 10% daga daftarin da aka tsara tun a watan Afrilun bara. Kuma da ke kula da ayyukan zuwa sama jannati ta Rasha na daga cikin wuraren ayyuka guda 5 da take da su, waɗanda take aiki tare da ma'aikata daban-daban domin gudanar da bincike. Rasha na taka muhimmiyar rawa wajen safarar ƙwararrunta daga doron ƙasa zuwa sararin samaniya, tun bayan da Amurka ta janye kayayyakin aikinta da ƙwararrunta daga tashar. Amurka dai ita ce ta fi kowace ƙasa kashe kuɗaɗe, wato na raya wannan tasha tun bayan da ta ƙaddamar da ayyukanta a shekarar 1998, inda take kashe dala biliyan 3 a duk shekara.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Rahotanni daga jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa 'yan Boko Haram sun yi wa wasu yankan rago a garin Madagali, arewacin jihar, yayin da wasu kuma suka jikkata. Ga rahoton Ibrahim Abdulaziz.
Kamar yadda rahotanni ke nunawa, wasu 'yan bindiga ne suka shiga butu zuwa cikin garin na Madagali, inda ko suka yi wasu yankan rago, yayin da ko aka garzaya da wasu zuwa asibiti sakamakon raunukan da aka yi musu.
Wallahi mutanen nan suka shigo wajenmu nan da daddare da kafa, suka kama yayyanka mutane da huko. Yeah, wallahi gida-gida suka yayyanka mutane, kuma sun jiwa wasu ciwo. Basu bi layin nan inda sojoji suke ba, sun bi bypass da suka bi akwai wajen gefen makabartan nan dama can din ba security. Suka shiga da daddare suka yayyanka mutane, yanzu haka mutane ya kai kusan 6 a yanke, sun jijjima mutane duka.
To wai kaman su sojojin a wannan yankin fa babu ne?
Eh, suna nan su ɗima sun kwana ba su yi bacci ba da suka ji labari. Gaskiya alhamdulillah kan sojojin wajen suna kokari, to waje gefe ɗaya ne suke samun hanya din. Iya tsakanin nan wajen Waggacakawan nan suke samun hanya suna wucewa.
To kamar mutane suka yanka a cikin Madagali suka yanka koko a ƙauye
a cikin garin Madagali, a cikin bakin kasuwa, cikin tsohon kasuwar Madagali, tep suka cikin gari suka shiga.
Sun kashe mutane 5, sun ji ma mutane da yawa. Sun kone gidaje manyan gidaje guda 2, kuma sun koma ba same su ba, sun shigo da kafa.
To sai dai kuma kawo yanzu rundunar soja a jihar Adamawa ba ta yi ƙarin haske ba game da wannan harin. To amma kuma ɗan majalisar wakilai da ke wakiltar al'umma yankin Mr. Adamu Kamale, wanda ya tabbatar da faruwar lamarin, ya buƙaci ne da ƙara yawan shingayen binciken soja a yankin, kasancewar yankin Madagali na kusa da dajin Sambisa da ke zama tungar mayakan Boko Haram.
Mala Aziz, muku wana a cikin bakin ciki a ƙasar Madagali. Don tun 11 na dare jiya har karfe 5 na safe, Madagali tana kan tashi hankali cikin Madagali. Kore da gaske kuma muna ji ma'ayar murasa mutane. Murasa rayuka kuma yanda wani abu yake Aziz, kamar yadda muke kuka wannan sojoji ya kamata su kasance suna da shirin irin wannan abun idan zai faru don su kare rayukan mutane.
Su dai an sa kai na maharba da kuma yan kato da gora da ke ma tallafa sojoji a yankin sun ko buƙaci al'umman yankin ne da suke ba su hadin kai domin kulliya ta biya kudin sabulu.
To mun ba su dama kan cewa da ɗan bangan wajen da kuma ƴan civilian jetiyar namu mun ba su dama kan cewa duk lokacin da suka ga sabon fuska su hanzarta su ko da su ƴan gari ne ba su da labari ba sanin ƴan banga ba suka shigo to a hanzarta zuwa ba da rahoto ma mai anguwa ya sanar wallahi wannan sai zai kawo mana rahoto da abin da sabon fuska mun gani ba mu yarda da shi ba to ya kuka gani me abin yi a kai. To mun ba su wannan magana goyon baya ma kuma sun ba mu sun kalle irinsa kuma suna ba mu labari. Yanzu ko da ba ko wanda ya kai bayan gudun hijira ne ya sake dawowa zuwa cikin gari. To suna kiran suna zuwa su zo sanar mu su ce mana gashi wala fa namu ne na jikinmu ne amma shiga babu ne tare muka gudun hijira amma ya zo gara ku kuma ku gansa kar ku kama shi a cikin mota rashin sani suna gaya mana suna sanar mu.
Kawo yanzu ma dai dakarun sojin Najeriya na faci gaba da nausayawa cikin dajin Sambisa a yankunan Mukushi mayakan na Boko Haram yayin da jama'a ko ke ma fatan Allah ka kwashi wannan matsala ta yan minigam a stade kair bayan. Ibrahim Abdullah Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Mugare gade mai gina la mun mugunta to
gade mai gina la mun
mugunta ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na la mun mugunta
gade mai gina la mun
mugunta ku gade mai gina la mun mugunta
mu gade mai gina la
to Allah ya kyauta a gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto. A wannan makon ne hukumar EFCC za ta gayyato ƙarin wasu hamshaƙan 'yan Najeriya bisa zargin taka rawa a wawure dala biliyan 2 da miliyan 100 na sayan makamai. Ga rahoton da Hassan Mainakaina ya aiko mana daga Abuja.
Cikin manyan mutanen da hukumar ta EFCC za ta gayyato a gaban taron gaba kadan sun hadar da tsohon shugaban kwamitin amintattun jam'iyyar PDP Chief Tony Anini, tsohon mai bada shawara na musamman ga shugaban Shehu Shagari Dattijo Tanko ya kasai, tsohon sakataren gwamnatin tarayya Chief Olufalaye da tsohon gwamnan jihar Oyo Abdulrashid Ladoja. Na tambayi Dattijo Tanko ya kasai ko me zai ci akan haka.
Amma abin da ake yi a kasar nan ya saba shari'a, an kai da su kotu har zuwa yanzu ba a yi shigar da ƙara a kansu kaza kaza kuɗin da ya karɓa kaza ne ya yi amfani da kaza ta kan gaskiya bai yi amfani da kaza ta kan.
To yanzu Alhaji misali idan da ce gwamnati ta ce wannan kuɗi ku dawo da shi ba za a yi wani dogon magana ba za ku dawo da wannan kuɗin Alhaji.
Bari mu je kotu tukunna.
Kamar ya Alhaji.
A ba na san ki da Alhaji ni ma ɗan jarida kuɗin nan ni ba ni da su ke baiwa da su ki ɗan ne ne baiwa. Dan Aminu ya bai wa mutum tara, mutum takwas ko tara, akwai wanda aka bai wa mutum, akwai mutum biyu wanda aka bai wa miliyan 100, kuma su aka bai wa su kaɗai.
Jaridar The Nation ta yau Litinin ta rawaito cewar tuni wani tsohon janar a rundunar sojan Najeriya da ke kusa da shugaba Muhammadu Buhari Lawal Jafaru Isa ya majo da kashi 60 daga cikin naira miliyan 100 da ya karba daga hannun kanar Sambo da Suki bisa sharɗin zai maido da sauran a nan gaba. Comrade Abubakar Abdulsalam na wata ƙungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci a Najeriya ya ce abin da ke faruwa a ƙasar a halin yanzu ko kaɗan baya ba su mamaki.
A yanzu fa duk abin da zai fito game da wani ta'adi da aka yi da kuɗin ƙasa ko kuma wata almundahala ko sama da faɗi da aka yi da dukiyar ƙasar nan mu mun daɗe muna mata kallo ta wannan fiskar. Sai dai waɗansu talakawa ne na ƙasar nan waɗanda ba su san me yake faruwa a gwamnatance ba da daɗewa zai iya zuwa musu da mamaki. Domin kai la'akari da ganin yadda waɗannan mutanen suke tafiyar da gwamnatin su da daɗewa a ƙasar nan yadda ake ta almundahala ko kuma yadda ake ta fataka daga jerin tsari na kamfe nasu ma kaɗai wato za ka iya sanin cewa ba ƙasar ne suka sa a gaba ba.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gai Sheikh Hassan Mainakaina. Ganin an kammala zaben kujerar gwamnan jihar Bayelsa da kuma yadda sakamakon zaben ya nuna gwamnan da ke kan mulki Chief Seriyaki Dickson ne ya lashe zaben. Nan da nan al'ummomin jihar ta Bayelsa suka fara bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
But I'll say if it's God's fortune for him to be on seat, I pray he knows much more how to enhance the prosperity of his state Bayelsa.
Wannan kuwa dake da suna Ferika tana cewa ne a matsayina na matashiya bana cike da wani farin ciki saboda tsawon lokaci da nake jihar Bayelsa. Gaskiya gwamnan bai yi wani aikin a yaba ba, to amma ubangijin da ya bashi wannan dama zai sa ya fahimci bukatar jama'a musamman matasa. Ina fatar zai yi abin kirki a iya lokacin da zai yi mulki. Shi kuwa wannan yace:
I'm very happy to know that we have a new governor now that will lead us through the next 4 years, and peacefully we know that we achieve our aim.
Yana cewa ne sunana Ivy Maboyi, ina farin ciki matuka da cewar jam'iyyar PDP ce ta lashe wannan zaben, kuma ina bukatar da gwamna Dixon tallafawa matasa sosai. Muna dai da matukar bukatar ayyuka na ci gaba ga jama'ar mu. Shi kuwa wannan yace:
I'm very happy that PDP win the election. I'm very very happy for PDP, and I want Saraki Dixon to help the youth.
Wannan yana cewa ne sunana Abitimi, ina farin cikin samun sabon gwamna da zai jagorance mu cikin shekaru hudu masu zuwa. Don haka mun cika gurin mu, gode yake dai takarar tayi zafi da adawa matuka, to amma dai mun samu abinda muke so. Fatan mu akan sabon gwamna tana da yawa. Wani Alhaji Musa Saidu, masani ne a harkokin siyasar jihar Bayelsa, yace:
Wannan kashe-kashe duk wanda aka kashe sai an faɗi sunan shi da inda ya fito, da chairman ne zuwa mai ci na Ijo local government, na Ekirimi local government, da kuma tsohon speaker shi ma asibiti a kwance wajen primary inda ake wannan rigima. Ai kowa san wannan mutum Ogombos shugaban iska shine yake taka kashe mutane. Duk mutumin da yace maka ba a kashe mutum ba a nan a wannan zaben, ai bai adalci ba lashi.
Zaben jihar Bayelsa dai bayanai sun nuna cewar rayuka da dama sun salwanta tare da jikkata, ko da yake dai jami'an tsaro sun ce zaben ya gudana lafiya. DIG Hashimu Salihu Argungu shine babban mataimakin Sufeto Janar na ƴan sandan Najeriya da ya kula da zaben.
Sunana Salihu Hashimu Argungu, Sufeto na ƴan sanda mai kula da koyarwa, amma ni ne aka turo nan jihar Bayelsa wajen harkar zabe. Kun tambaye mu mun ji an ce an kashe ƴan sanda, an kashe sojoji, duk ƙarya ne, ba ɗan sanda na kashe. Kuma an ce wa NYSC an kama su aiki da nafin nasu, babu wanda an kai, mun bincika mun a bana babu wannan. Masu kamar akwatin zabe an yi a zo a yaga takardu ko a buge abin nan, wurin kuma sai a kama su. Muna da irin waɗannan sana ko yana ake sassara suna asibiti yanzu, wannan na adda ne sauransu ba bindiga ba, su ma suna mana bincike a kansu.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Yenagoa, jihar Bayelsa, Najeriya.
Talaka kabar kuka a kuri'ar ka yancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kabar kuka a kuri'ar ka yancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka. Talaka kabar kuka a kuri'ar ka.
To madalla a gaishe da Lamido. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10:18. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkwaliyar daraja shi haushi dare ɗan.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum. Muna masu farin cikin sake saduwa da ku da wannan yammacin Litinin, tare da fatan kun wuni lafiya. A cikin shirin namu na yau, za mu ɗaura daga inda muka tsaya a makon da ya gabata, cikin tattaunawa da muke da shugaban hukumar ilimin bai ɗaya a Najeriya, inda shugaban hukumar Dr. Suleiman Dikku ya ci gaba da bayyana ma al'umman Najeriya ire-iren ayyuka da hukumar suke yi a ɓangaren ilimi, da kuma fatar al'umman Najeriya suna ganin alfanun hukumar tasu.
Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwadaban haurewa, hanyar ɓullewa. Mu nemi ilimi gwadaban ɗorewa, mu nemi ilimi alfaharin kowa, ilimi don kowa, ilimi don kowa.
To sai kuma muka lura akwai waɗansu da suke mutane ne su a karin kansu, ko dai mutum ɗaya ko kuma al'umma. ta wani wuri suka hadu suka kafa irin wannan makarantai. To su ma mukan je mu duba mu ga abin da suke yi, mu gani wani tallafi ya kamata mu ba su. Kila gine-ginen su ba su da kyau, ba irin wannan ya kamata ba, ko kuma ba su da kayan aiki da sauransu. To wannan sai ko mu kiyasi mu ga cewa to me ya kamata mu ba wannan makarantai ita ma a tallafa mata. Koda mutum shi ya gina wannan makaranta shi dai ta le gina in dai tana kasasu ce ko kuma al'umma ce suka gina, to suna da haƙi mu ba su wannan tallafin. Kuma muna yin shi duk shekara, mukan ba da tallafi kala biyu ga irin waɗannan. Na farko akwai tallafi don gine-gine, na biyu akwai tallafi don sayan kayan aiki. Amma duk wannan sai mun tabbatar da cewa makarantar nan da ka gina ba kana cajin kuɗi fiye da fitar hankali ba, kai ne domin san ranka. A'a, kana caji dole ne, dama tunda kai ka gina abinka za a samu, dole sai ka samu kuɗin tafiyar da wannan makarantar. To mu kuma sai mu ƙara kawo maka tallafi. Idan muka duba muka ga cewa gine-ginanka ba su isa ba, yara sun yawa, to sai mu zo mu kiyasi mu gani nawa ne za mu iya ƙara maka kamar ajujuwa guda uku. To sai mu kawo kuɗin mu baka, ba mu za mu je mu ginin ba, saboda gine-ginin makaranta da abin ba haƙƙinmu ba ne ba. To sai mu kawo kuɗin nan sai mu ba. Idan ma jiha ce, ita wannan dama an riga an kiyasta an aji, kowace jiha duk shekara za a bata wannan kuɗin tallafi. To kuma akai-akai mu ma kanmu idan muka ga waɗansu abubuwa sabbi da suka shigo domin taimakon wannan ilimin, mukan saya mu tura mu jahohi, domin kuma sai mu gaya musu idan kun ji daɗin waɗannan abubuwan to muna san kuma ku dage da Allah ku riƙa saye kuna wadata makarantunku.
Yanzu kamar yadda kai wannan bayanin a bincike da muka gudanar, mun gano cewar mafi akasarin waɗannan abubuwa da ka zayyana cewar hukumar ku tana yi, hukumar ku za ta iya bayyanar da cewar an yi wannan abu a rubuce ko a takarda, amma a zahirance ba a zuwa a ga waɗannan abubuwan a waɗannan makarantu. To menene bambancin kasancewar ku kun fitar da kuɗi kun bada, alhalin kuma ba ku bi kadin waɗannan kuɗin ya aka kashe su ba?
To hakikanin gaskiya abu ma ɗaya nake son fahimtar da kai. Da farko, idan ka zo kana da irin wannan makarantar, idan kai ka gina, ko al'umma ce ta gina, ko gwamnati mata ce ta gina, farkon abin da muke fara yi shi ne sai mun je mun gani abin da ka ce makarantar nake da bukata. Sannan sai mu ce to ka rubuto tsarin yadda za ka kashe kuɗi kaza idan muka baka, za ka gina ajujuwar, za ka sai kayan aiki kaza. To duk sai ka yi wannan tsari, ka kawo mana mun duba mun ga yayi daidai. To idan muka baka wannan kuɗin, to kuma za mu je mu bi mu tabbatar da cewa abin da ka rubuta za ka yi da kuɗin nan ka yi shi. Wannan tabbas ne, muna da record. Aje duk inda ka ga cewa kamar akwai wani wata matsala wannan makarantar, kamar ba a kula da ita ba, ko kuma ba a yi mata wani abu, ko kuma ba a yi mata wani abu ba tukun, ina son mutane su fahimci abu guda. Wato ba duka makarantun ne muke da ƙarfin da za mu ba da kuɗi da za mu yi wannan tallafin ba, amma duk shekara mukan ɗauki makarantun da mu yi ba bara sai mu yi musu. To haka muke tafiya har mu tabbatar da cewa mun gama kowa da kowa. To kaji, saboda haka za ka iya zuwa wata makaranta ka ga kamar ba a yi komai ba a wurin, to mu yi wa hannunmu bai kai can ba tukun. Amma duk makarantar da ka sani mun ba da tallafi, ka tabbatar da cewa mukan je mu tabbatar da cewa mutum ya shigar da wannan tallafin, kuma yadda ya ba da wannan cewa ziga abin da zai yi da wannan tallafin lalle ya mun tabbata ya yi shi. Idan ko bai yi shi ba, to ka tabbata ya maido mana kuɗin mu.
A shekarun baya ko in ce 'yan watannin baya, hukumar ka wadda take kula da ilimin bai ɗaya ta yi ikirarin cewar ta gina makarantu na almajirai guda 152 a jihohi 27 na Najeriya. Kana kuma an bama horo ga malamai kusan sama da 270. Dokta, za ka iya kai bayyana muna ko kuma ka fayyace muna bambancin abin da ku hukumar ku ta yi da kuma abin da ita gwamnatin tarayya a gwamnatin da ta shuɗe ta yi na makarantun almajirai?
Da kyau kwarai da gaske. Ainihin ma dalilin da ya sa aka yi tunanin ɗabbaka waɗannan makarantun, saboda akwai wani rahoto da hukumar ilimin yara UNICEF wato ta duniya ta bayyana cewa akwai yara kusan miliyan 10 a Najeriya da ba su makaranta, kuma sun isa su je makarantar. To wannan yasa aka yi zauna aka ce to hukuma ta je ta gano me yasa yaran nan ba su zuwa makaranta, shin akwai su ma? Idan akwai su, me yasa ba su zuwa makaranta? Sannan kuma ya za a sa su makarantar? To da hukuma ta zagaya ta shirya professorshi waɗanda daga jami'a da sauransu, cewa muka haɗo mutane a je a wo wannan binciken. Da suka je sai suka gano matsala guda uku.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu a yau. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu, za mu daura daga inda muka dakata. Muna ƙara gode ma Dr. Suleiman Dukku, shugaban hukumar ilimin bai ɗaya a Najeriya. Yanzu kuma a madadin duk sauran abokan aikinmu da Julie Lazarus Gresham mai bada umarni, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Ta adun wajen miƙewa kai ƙoƙarin neman sani don kanka.
To madalla a gaishe ka Yusuf Aliyu Harande. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Mansur Almugumel, wanda ya ce muna taya gwamnati Dixon murnar lashe zabansa da jiya, da fatan zai kawo jihar Bayelsa ci gaba mai dorewa. Sai kuma sakon Mustapha Lawal Bakiri Daura da Alin Kano Daura, wanda suka ce salamu alaikum bayi Hausa, ku isar mana da sakonmu wajen gwamnatin tarayya karkashin shugaban kasarmu Baba Buhari. Hakika talakawa muna tare da kai da maka addu'a game da bincikar tsafin shugabannin da suka wawushe dukiyar kasarmu. Shi kuma Hamadu manaja daga Bauchi angon karfin madaki cewa yayi murya Amerika, ku bani dama na yi kira ga hukumar EFCC da ta kawo mana daukin gaggawa a jihar Bauchi domin ta binciki mutanen da suka yi warwaso da makudan kudaden hukumomin jihar Bauchi har sama da malala gashin tinkiya a zamanin PDP da ta gabata. To shugaba Baba Buhari, ka kara taimakawa yan gudun hijirar Najeriya kusan samu saukin rayuwa daga malama Safara'u matar Haƙilu zamani almajira malumfashi. Sai mu sakon Nasir Muhammad Baba Sharif Gombe da Baffa Haruna Bajoga, wanda suka ce VOA Hausa, muna kira ga hukumomin kiwon lafiya na Najeriya da cewa su yunkuro domin daukar matakan dakile annobar cutar lassa mai barazana ga al'ummar wasu daga cikin sassan Najeriya, domin rayuwa ba ta inganta yadda ake so sai da cikakken lafiya. Sai kuma sakon Yahuza Sahabu Dan Dire Kamba, wanda ke salamu alaikum murya Amerika, don Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnatin jihar Kebbi da ya kawo mana daukin gaggawa asibitin mu na garin Kamba, duba da rashin kayan aiki da asibitin ke fama da shi. Da ƙarshe sai sakon Shu'aibu Idris Kofar Fada Bulango jihar Jigawan Najeriya, wanda ke salamu alaikum murya Amerika. Hakika samun bullar cutar zazzabin lassa a wasu jihohin Najeriya wannan wata babbar barazana ce ga hukumomin lafiya a Najeriya. Muna fatan Allah ya ba wa hukumomin lafiya nasarar dakile yaduwar wannan cuta. Da ƙarshe muna fatan Allah ya kawar mana da wannan cuta a Najeriya baki daya.
To kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
A yau Litinin ƙasar Pakistan tana karɓar bakuncin yunkurin farfado da zaman sasanta rikicin ƙasar Afghanistan. Daga cikin masu halartar taron akwai wakilai daga ita kanta Afghanistan din da ƙasar Sin ko kuma China sai ƙasar Amurka. Hukumomi a ƙasar Jamus sun ce dukkanin mutanen da ake zargi da kai hari kan wasu mata a ranar jajibirin sabuwar shekara ‘yan ƙasashen waje ne. A yau Litinin ministan cikin gida daga jihar North Rhine-Westphalia ya ce dangane da rahoton da ‘yan sanda da shaidu suka bayar, a samu tabbacin cewa waɗanda suka kai harin ‘yan arewacin Afirka ne da kuma Larabawa. A yau Litinin kayayyakin tallafi da suka hada da na abinci da magunguna da kuma barguna suka isa garuruwa uku a ƙasar Siriya, inda yaƙin basasar ƙasar ya jefa mutanen yankin cikin halin matsanancin yunwa. Ana sa ran kayayyakin wato sun za su isa Madaya, wani gari da ke kusa da iyakar Lebanon, da kuma Fu'a da Kafraya da ke lardin Idlib a kusa da iyakar Turkiya. Wannan dai ɗauki ne da ake shirin kaiwa tsakanin wato hukumar da ke bada agajin gaggawa ta Red Cross da Reshen ta na Siriya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, bayan da hukumomin Siriya suka amince a bar kayayyakin su shige. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce ya zama dole ƙasar Saudiya ta yi zaɓi tsakanin marawa ayyukan ta'addanci baya da kuma zamantowa mai samar da zaman lafiya da daidaito a yankin Gabas da Tsakiya. A wani ɓangaren bayyana ra'ayi na jaridar New York Times, Zarif ya soki ƙasar ta Saudiya kan adawa da take yi da matsayin da aka cimma na shirin makamashin nukiliyanta.
Masu sauraron mu, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da Bada Umarni da ma injiniyar mu ta yau. Ni Sarfilu Hashin Gumel ke cewa a huta lafiya, amma kar ku kashe rediyonku domin Jamila na nan da shirin yau da gobe.